Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye da tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalma Si Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsi na ranar Litini 24 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji inda aka kwana a rikicin majalisar dokokin jihar Bauchi. Kamar kowane hantsi na ranar Litini, Mahmud Ibrahim Kwari na tafa da shirin sana da rashin tayi. Babangida Jibrin zai shigo da sharhin jaridun Najeriya, akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa zai baiwa 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki dama ta ƙarshe su tsananta dokar masu neman mafaka a shirye da kuma shirye-shiryen bakin haure kafin ya kaddamar da samame da koren bakin haure da ba su da izinin zaman ƙasar, aikin da za a yi a faɗin ƙasar baki ɗaya ba tare da yin wani ƙarin bayani ba. Akan abin da yake so, Trump ya ce duk wani dan majalisa da ke adawa da matsayinsa mai tsauri akan batun bakin haure sai ya gaggauta ya sauya dokar masu neman mafaka da kuma toshe duk wasu hanyoyin kwararren bakin haure. Hakan zai magance matsalan kan iyakan kudancin kasar tare da taimako da Mexico ke bamu a wannan lokacin, kuma duk wanda bai yarda da hakan ba to sai ya jarraba nan da makonni biyu masu zuwa. Za a fara kuren bakin haure masu yawan gaske. Trump ya buƙaci a gudanar da aikin kuren bakin ne a manyan biranen Amurka da dama daga jiya Lahadi, amma kuma kwatsam a ranar Asabar ya dakatar da yin aikin. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa wa talabijin CNN cewa dole ne a toshe duk wasu hanyoyi na kwararren bakin haure da suke biyo wata kan iyakar ƙasar, inda ya ƙara da cewa sama da mutane miliyan ɗaya na bakin haure ne wanda ba su da takardu, galibi daga tsakiyar nahiyar Amurka ta Kudu ake sa ran za su shigo Amurka domin neman mafaka a wannan shekaran. Ya ce ya kamata a kawo ƙarshen tunanin da mutane ke yi cewa za su iya shigo mana kuma su nemi mafaka a basu dama a cikin Amurka, inji mataimakin shugaba Pence. Yace dole ne, yace lokaci na lalacewar iyakar ya zo ƙarshe. A hali da ake ji kuma shugaba Amurka Donald Trump ya ce baya neman yin yaki da ƙasar Iran, kuma yana niyyar tattaunawa da shugabanninta ba tare da gindaya musu wasu sharuɗa ba, amma kuma ya ce ba za a kyaleta ta ci gaba da kira makaman kare dangi na nukiliya. Trump ya faɗa wa taron manema labarai NBC cewa idan Amurka ta shiga yaƙi da Iran to za a ga abin da ba a taɓa gani ba, saboda lamarin zai muni matuƙa. Amma kuma ya ƙara da cewa shi ba hakan yake so ba. Shugaban na Amurka ya ce Iran ba za ta iya mallakan makaman nukiliya ba, idan kuma suna so a tattauna to kofa buɗe take. In kuwa ba haka ba, za su ci gaba da huskantar takunkumin tattalin arziki lokaci mai tsawo. Manyan jama'an Amurka da suka hada da mai ba da shawara akan tsaro John Bolton da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence sun yi wa Iran kashedi cewa kada ta dauki janyewa da Trump ya yi na maida martanin soji akan harbi jiragen Amurka mara matuka a yankin tekun Hormuz a matsayin wani rauni daga Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar adawa a Turkiyya ta yi gagarumar nasara a zaɓen magajin birnin Istanbul mai tattare da matsaloli. Wannan nasara wata babbar koma baya ce ga shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan, wanda ya sha kashi a Istanbul da ake ganin ya fi tasiri tsawon shekaru 25. Mai takara da a jam'iyyar Erdogan Binali Yildirim ya gaggauta amincewa da rashin nasara, ya kuma taya abokin karawansa Ekrem Imamoglu murna. Shi ma shugaba Erdogan ya taya Imam Gulu murna a wani sakon Twitter, inda Erdogan ya ce wannan karo ma abinda kasa ke so ya tabbata. Sakamakon da suka fara fitowa sun nuna Imam Gulu yana kara samun nasara da rata mai yawa, inda ya samu kuri'u sama da 700,000 wanda ya daidai da kashi 54 cikin 100. A lokacin da labarin nasarar Imam Gulu ya fito, mutane da dama a fadin birnin sun gudanar da shagulgulan murna tare da bushe-bushen motocinsu a cikin garin. Daga ƙarshe jama'an a Habasha sun ce masu tsaron babban hafsan sojin ƙasar sun harbe shi kuma suka kashe da yammacin Asabar sa'o'i bayan abinda su jama'an suka kira yunkurin juyin mulki a jihar Amhara ta ƙasar Habasha din. Mai magana da yawun Prime Minister Habasha Abi Ahmed ta ce an kashe babban hafsan sojan da ake kira Sira Mekonnen da wani babban janar soja mai ritaya ne a wani hari da aka shirya kuma aka kai a gidan Sira din.
Babu ya kubu makeri aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu nufi jihar Bauchi mu ji inda aka kwana a takaddamar majalisar dokokin jihar. Abdulwahab Muhammad Gareka.
Majalisar dokokin jihar Bauchi tana da wakilai su guda 31, daga ciki akwai 'yan jam'iyyar PDP guda 9, sai jam'iyyar NNPP mai wakili guda 1 tilo, yayin da sauran 'yan majalisar guda 20 'ya'yan jam'iyyar APC ne. Sai dai kuma zaben shugaban majalisar ya gudana ne har sau biyu. Guda an gudanar da shi a cikin kwaryar majalisar, wanda kuma a kawo majalisar barista Yusuf Gital ya rantsar da kakakin majalisar Abubakar Wa Suleiman dan jam'iyyar APC, a yayin da mataimakinsa shine dan Lami Ahmed Kaule dan jam'iyyar PDP, da sauran shugabannin majalisar kamar yadda kundin tsarin mulkin kasa ya tanadar. A yayin da gudan kuma an gudanar da shi ne a wajen filin majalisar, wanda a kawo majalisar bai halarta ba. Zaɓaɓɓen mataimakin kakakin majalisar ya yi bayani game da batun kotu da kuma yadda zaɓen nasu ya gudana.
Sunana Honorable Dallami Ahmed Kawule, baradan Galambi, dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Zungur Galambi daga ƙaramar hukumar Bauchi, kuma mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi. Abinda kotu ta ce mafi girma a cikin wannan dakatarwa shine tana dakatar da kawuwa Shehu Damina da Tukur Ibrahim. Kawuwa ya daina kiran kansa spika na jihar Bauchi, shi kuma Tukur Ibrahim ya daina kiran kansa deputy spika na jihar Bauchi, domin bin umarnin kotu kuwa shine zaman lafiyarsu. To a tsarin zaman majalisar jihar Bauchi, dole sai in za ku zauna akwai kaso ɗaya cikin uku. Kuma a jihar Bauchi muna da 'yan majalisa mutum 31, saboda haka in ka neman kaso ɗaya na 31, kana neman mutum 10 kenan da wani ɗigo. To mu mun zauna ba ma mutum 11 ba ne, mutum 13.
A gefe guda, tsohon kakakin majalisar wanda kotu ta umarta daidai na gabatar da kansa a matsayin shugaban majalisar ya yi bayanin matsayinsa game da zaben.
Zan ba mu gayyata na mu zo yau Alhamis 20 ga wata da karfe 10. Kuma ma sau da ya zama mun zama cikakkun mutane a matsayin mana shugabanni karfe 8 sauraron muka shigo nan. Amma mamaki da muka zo fitar da waɗansu a cikin jama'a mutum 11. 9 daga PDP, 1 daga NNPP, 1 daga APC. Wai har sun yi zaben speaker, har sun rantsar, suna process, suna jin na zaben deputy speaker da aka zo. Hukuma sun je sun yi zaɓe na deputy speaker, har sun rantsar da sauran membo. To mu a matsayin mana masu bin doka, dama mun zo ba wai don a yi a karfe 8 ba. Shi yasa muka jira har karfe 10 ta yi, da 10 ta yi ba mu ce za mu koyi, muka ba kara ba da awa ɗaya aƙalla da minti 15. Ita ko da ta kai ta kawo wanda ya kamata a ce sun zo ɗin mu gansu ba zo ba. To shi yasa muka yanke hukuncin mu yi abin da muka yi, tunda mes da ya gashi ce shi ne su kuma sarki kuma kan kai da wannan dama. Muka yi abin da muka yi, muka zaɓi shugaba, muka zaɓi deputy, ko muka rasa da sauran 'yan uwanmu guda 18.
Babban kotun dai ta tsaida ranar 2 ga watan Yuli na wannan shekara domin fara sauraron karar, a yayin da ita kuma majalisar ta dage zamanta sai wani lokaci nan gaba. Abdulwahab Muhammad, murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Wannan haka yake, kuma a gaida Abdulwahab kafin mu ci gaba ga wannan. To yanzu kuma bari mu koma gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Amma ba bi sa shashan ce ba, kana ba bi sa sakar ce ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Masu saurare assalamu alaikum. Yau muna dauke da tattaunawar masana game da mawuyacin yanayi da tattalin arzikin yankin arewacin Najeriya ke ciki da kuma matakan da ya kamata gwamnonin lardin za su dauka domin daidaita al'amura. Masu rare kalubalen tsaro, durkushewar masana'antu, karancin hasken lantarki, rashin daidaitattu kuma dawwammamin tsare-tsare da manufofin raya tattalin arziki a tsakanin gwamnatocin jihohin Arewa 19 na daga cikin manyan dalilan durkushewar harkokin tattalin arzikin lardin. Kamar yadda ƙwararru a wannan fanni da masana a sauran fannoni suka sha ambatawa a lokuta daban-daban, waɗannan dalilai da ma wasu ƙari sun sanya mizanin talauci da fatara a tsakanin al'ummar lardin na arewacin Najeriya na ƙara zurfi saboda ƙaruwar alƙalman marasa aikin yi da rashin hada-hadar kasuwanci yadda ya kamata, yayin da harkokin noma ba sa tafiya a mizanin da ake muradi saboda ƙalubalen da ya dabaibaye wannan ɓangare. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin jihohin yankin na arewa ke cewa suna ƙoƙarinsu na warware waɗancan matsaloli. Bayan rantsar da gwamnoni a Najeriya cikin watan jiya na Mayu, tuni gwamnonin suka fara kafa gwamnatocin da za su aiwatar da manufofinsu a ɓangarori daban-daban. Yanayi da kuma halin tattalin arzikin yankin arewa da ma na faɗin Najeriya baki ɗaya ta sanya wannan fili shirye tattaunawa da masanin tattalin arziki Dr. Lawan Habib Yahaya da kuma masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa. Kuma mun fara ne da tambayar shi Dr. Lawan Habib Yahaya
a ilimance me tattalin arzikin arewa kuma a wani hali yake ciki.
Shi in ka tsaya ka kalle shi da kalma ɗaya tattalin arzikin arewa za ka ce wahala ce a cikin wadata. Me wahala a cikin wadata? Saboda Allah cikin ikonsa da rahamarsa babu wata ƙasa a arewa, babu wata jaha, babu wani loko ko saƙo da Allah bai samu wata albarka ba. Ta tattalin arziki abu guda ɗaya, abu kowace jiha guda ɗaya za ta iya rike sauran jihohi na arewa.
Jihohin arewa 19
kwarai kuwa. To amma me yake faruwa shi ne waɗannan arzikin da Allah ya mana, ko dai waɗansu daga ƙasar waje su zo su ɗiba da sani ba sani saboda rashin doka, ko kuma a'a maƙotanmu da su suke da tunani suka san yadda za su yi, suka ga yadda duniya take tafiya, su zo su lallaba musu san yadda za su yi, ko su kafa kamfanoninsu ko su turo jama'arsu su ɗiba su fita da su can su sana'antar da su, su dawo mana da shi mu siya. Saboda haka mu muna cikin talauci da wahala, amma kuma muna kan kaza ne a kan dani. Waɗansu kuma suna ɗiban arzikin, suna raya tattalin arzikin jihohinsu da waɗansu ƙasashe ma. Kuma babban abin da ya kawo wannan shine abin da Dr. Luka yake faɗa, wato idan baka samu abin da ake kira haɗin kan shugabanni, ba wai kawai gwamnoni ba, matsalar babban matsalar arewa shine babu wani mutum guda ɗaya ko wata ƙungiya guda ɗaya ko wani group na waɗansu masana guda ɗaya ko na waɗansu wato dattijai da ike da girma da mutunci da karamcin da zai ce kai bari ko ku ku yi kaza. Idan da muna da wannan, to za mu samu tattalin arziki, manhajar tattalin arziki ta bai ɗaya kamar yadda ƴan uwanmu Southwest suke da shi ƙasashen Yarabawa. Kusan a Najeriya sun fi kowa wannan tunanin, gaba ɗayansu suna da wata manhaja wanda idan ka tsaya ka kalle ta kusan kowace jiha tana da wannan. Kuma suna da waɗanda za su yi magana duk rigimarsu, kuma suna da wani abu da suka wato suka tanada da suka sa a gaban su. To idan ba wannan tunanin ne ya fara zuwa kan mu ba, muka yi tunanin yadda za mu iya kawar da babban matsalar mu da tashin kuɗi ta rugusa mu, wato rashin zaman lafiya. Sannan bala'i na biyu da ya zuwa wanda dama ya daɗe, wanda shi su Sadauna suka gina Arewa ta ci gaba, ilimi da kasuwanci. Muka rusa ilimi, ɗan uwan mai raba suka ɗauka. Muka rusa kasuwanci, yamurai suka ɗauka. Mu muka zama gishiri abokin miya, muna nan sai dai a tarfa mu a can, a tarfa mu a can.
Dakta Saidu Ahmadu Kawa, gwamnonin nan yaya za a yi, wacce rawa kake ganin za su taka a siyasance a ceto halin da tattalin arzikin Arewa ke ciki?
To, wato a ilimance da kuma a hankalce, gwamnonin Arewa da kamata yi a ce su san matsalolin Arewa gaba ɗaya, ba jiha ba, jiha ɗaiɗai ku ba. Sannan su san wato tattalin arzikin Najeriya gaba ɗaya. Sannan su kalli wato yankin Afirka maso yamma, ita ce West Africa ko? Yawwa, yankin inda ake cewa Afirka ta yamma, wato da makwabtanta wanda a yaren Turanci ake cewa Sahelian region. Wato nan ya kamata su kalla, su san yadda za su tsara wato shirye-shirye da tsare-tsare na gwamnati, ta yadda wato za su magance matsalolin da suke addabar al'umma a wannan gurin. Domin matsalolin da suke addabar al'umma, kowace ɗaya ka ɗaga za ka tarar, ba wai a jiha kaza take kawai ba, a'a, a wannan yankin take gaba ɗaya na Afirka ta yamma. Sai dai kawai wasu wuraren su fi wuraren samun sauƙi, sannan kuma wasu wuraren ɗaukan matakai na samun wannan sauƙin. To haka ya kamata. To amma a gaskiya Mahmud, ba na san na ce na fidda tsammani da rahamar Ubangiji, amma zai wahala gwamnonin Arewa su yi haka, saboda abin daga fahimtata da su, kowane gwamna kawai jiharsa kadai ya sa a gaba. Kai ba ma fahimtata ba ce wannan, akwai gwamnan da ƙarara aka tunkare shi, na da cikakken bayani da hujja na shawarar yadda za a samar da haɗin kai a arewacin Najeriya, a yi wasu abubuwa tare, ya ce shi a rabu da shi, jiharsa ce ta dame shi. Sannan ƙara maka, akwai gwamnan da na san rikici ya ɓarke a jiharsa, wani gwamnan ya dinka nemansa, ya yi masa waya, ya kira shi ya ce ya fi sau shirin masaki, ya ki daga wayarsa. Kuma abin da yake kokari su haɗu su tsara yaya za a yi a daƙile wannan rikicin don kada ya yaɗu, amma ya ƙi yadda ya ɗaga wayarsa, har sai da wato rikici ya ɓarke a ita ma ɗaya jihar, aka fara ɗaukan matakin ramuwa a kan 'yancin jihar da rikicin farko ifara tashi, sannan kuma izo ike nemansa. To in haka za su ci gaba da tafiya, sai ka ce baka san ranar da za su iya yin wannan abin da kake burewa.
Gwamnonin nan na Arewa a Arewan suke, kuma jihohin da suke waye shugabanta a Arewan suke, shi ma shugaban kasar yanzu a Arewa dan Arewan ne. Ta yaya waɗannan manufofi, kuma ta yaya za a kirkiro su a koma akalla ko dai wancan layi na sisar dauna a gyara ilimi, a bunƙasa kasuwanci, ko kuma a yi wani tsari na makamancinsa?
To ai wato Sadauna ya gane ba, saboda gaba ɗayan jihohin a ƙasarsa suke, kaga babu gwamnoni. Yanzu yin wannan sai ka samu gwamnonin sun iya zauna su haɗa kansu. Idan suka haɗa kansu, babban masifar da take damun Arewa rashin zaman lafiya. Babu wata jiha a yanzu a Arewa da ta tsira daga wannan naso na fitina. Idan Allah ya sa za su iya haɗa kansu, sannan kuma su bayan sun haɗa kansu su tafi da kalma ɗaya, su je sama gwamnatin tsakiya ta san yadda za ta yi ta kawo musu da rashin lafiya, izamana kuma suna da manhaja ta tattalin arzikin iri daya wanda kowa zai yi kokari wato a iya samun kudin sa da arzikin da yake jahasa ya dab aiwatar da wannan ya dabbaka shi musamman ta yadda arzikin babban mu duba babban arzikin da jahar yankin yake da shi wanda shine misali akan harkar noma izamana cewa ana da wata manhaja ta tattalin arzikin kasa da haɓaka noma sannan da kuma yadda za a sana'antar da kayan noma wanda wannan ne zai tasa da yadda za a samu mutane da su zuba jari a noma a samu mutane aiki ko da ɗan boko ne da kuma waɗanda su boko ba sannan a samu yadda za a iya sana'antar da kaya wannan ne zai kawo masana'antu su tashi sannan harkar ilimi saboda yana ɗaya daga cikin abin da aka yi sakaci da shi a arewa wanda ya zamana cewa abin da tura suke kira human capital ta lalace wato daga root daga tun aikin wato karatun primary daga tushe ya zamana ya lalace secondary ta lalace ya zamana yanzu manyan makarantu su ma suna neman ya zamana cewa an fitar da mutane waɗanda ba su san inda aka fito ba an ga ina alizar zaranki ba ta san ba ba karfi in ka nemi kuɗi ka tara in kai niyya ba ka kashe so to ka kashe su ta hanya mai kyau
masu rare ƙarshen shirin da rashin ta yi na yau kenan sai kuma makon gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya yanzu a madadin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano da Dr. Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki Mahmud Ibrahim Kudi ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
to a gaida Mahmud yanzu kuma ga baban gida Jibrin da shiri na gaba
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch jaridar da Detroit ta cewa yanzu haka mataimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya sauka a kasar Amurka domin fara ziyarar kwanaki hudu a kasar zai gana da mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence a lokacin da kuma ake sa ran za su tattauna akan hulɗoɗi da ya shafi kasashen Najeriya da kuma Amurka sai kuma jaridar The Nation jaridar Detroit ta cewa wata matar aure ta daba wa mijinta wuka watanni bakwai bayan auren su matar auren wanda Haidalau daliba ce dake karatun lauya a Jami'ar Bayero a shekaru 21 mai suna Fatan Musa ta daba mijinta wuka a birnin na Kano mijin da an ce ma'aikaci ne a jami'ar gwamnatin tarayya dake garin Gusau a jihar Zamfara sai kuma jaridar Vanga daya daga cikin manyan labaran jaridan na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta gargadi kasashen waje da su guji takurawa ƴan kasar dake zama a kasashen su jaridar da ta ruwaito babban darakta a hukumar kula da 'yan Najeriya da ke zaune a kasashen ƙetare Mrs. Abike Dabre Erewa na cewa daga yanzu Najeriya ba za ta lamunci takurawa 'yan ƙasarta da ke zaune a kasashen ƙetare ba Mrs. Erewa ta furta hakan ne kuwa jim kaɗan bayan da rahotanni suka isa Najeriya cewa hukumomin ƙasar Ghana sun ɗauki wani mataki na kora wani farfesa ɗan Najeriya da ke koyarwa a jami'ar Ghana tare kuma da cin mutuncinsa sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada umarnin a sake dawowa da koyar da darasin tarihi a makarantun primary da na secondary na kasar babban sakatare a ma'aikatar ilimin Najeriya Mr. Sony Echono shine ya tabbatar da hakan a hira da manema labarai lamarin zai taimaka wajen girmama juna da sanin tarihin kasa babban Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
To gaida baban gida yanzu kuma ka ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Banija ta raba tarayyar Najeriya dangane da wannan sanya hannu da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi na kasa da kasa dangane da kama waɗanda suke da hannu a wajen almundahana na fatan kuɗin ƙasa da kuma inda suka koye da fadinci ko su a hukunta su hakika wannan sanya hannun mu sai mu ce ya yi mana daidai kuma muna fatan wannan abu zai zama alheri ga Najeriya domin ƙasar mu Najeriya tana da matuƙar arziki ne in Allah yarda waɗansu fata gari ɗan tsirarin suka sake su kai ƙasashen waje ta fatan wannan kuɗaɗe da za a yi gano zai sa a samu wanda za a raya ƙasa ta zama ƙasa mai kyau mai inganci wanda za a rika ganinta ana faɗanta a duniya. Na gode mai magana Aminu mai shayi na garin Garba Cede.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa Amurkan siyasar Najeriya. Kuma yana ba shugaban ƙasa shawara don Allah ya dangaɗa su ministocin Najeriya a ɗauki Ahmadu Ali shugaban Kwastam shugaban kwantalora Kwastam na Najeriya a ba shi ministan tsaro ko gani don Allah ya yarda cin hanci da rashawa a jami'an tsaro zai mutu da yadda Allah maganin shi kenan. Don haka Ahmadu Ali ya dace a ba shi ministan tsaro wanda insha Allah za a kawo maganin cin hanci da rashawa ƙananan sojoji da ke wahala cikin wajen yaƙi. Insha Allah za a taimaka musu yadda ana ɓoye musu haƙƙinsu ba a ba su haƙƙinsu yasa aka ce ya sun taɓarɓare ba su zuwa yaƙi. Don haka duk wanda ke aiki ba a dan shaƙi shi dole jikin shi ya mutu. Gaskiya tsakanin da Allah a taimake wannan ƙananan sojoji shi ne masu wahala su ne masu zuwa wurin daga su ne ke tsawa ana kashewa kuma idan an kashe su iyalinsu a bar su nan cikin wahala. Muna fatan Allah ya sa wannan kira na shugaban ƙasa ya ji shi ko kuma wani yake ya gaya masa idan za a ɗauki ministan tsaro a ɗauki Ahmadu Ali ya dace domin insha Allah shi zai maganin cin hanci da rashawa a manyan sojojin Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka.
To yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa ajiya Lahadi cewa zai baiwa jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki daman ƙarshe su tsananta dokar masu neman mafaka da kuma shirye-shiryen bakin haure kafin ya kaddamar da samame da kuma koren bakin haure da ba su da izinin zaman ƙasar aikin da za a yi shi a faɗin ƙasar baki ɗaya. Ba tare da yin wani ƙarin bayani akan abin da yake so ba, Trump ya ce duk wani dan majalisa da ke adawa da matsayinsa na wato bakin haure to sai ya gaggauta sauye dokar masu neman mafaka da kuma toshe duk wasu hanyoyin kwararren bakin haure. Hakan zai magance matsalan iyakar kudancin ƙasar tare da taimako da Mexico ke basu a cikin wannan lokaci. Kuma duk wanda bai yarda da hakan ba to ya jarraba nan da makonni biyu zai ga an fara koran bakin haure masu yawa a cikin ƙasar. A hali da ake ci kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ce baya neman ya yaƙi da ƙasar Iran kuma yana niyyar tattaunawa da shugabanninta ba tare da ginda musu wasu sharuɗa ba. Trump ya ce ba za a ƙyale ƙasar Iran ta mallaki makaman ƙare dangi na nukiliya ba. Trump ya faɗa wa taron manema labarai NBC cewa idan Amurka ta shiga yaƙi da Iran to za a ga abin da ba a taɓa gani ba saboda abin zai muni matuƙa. Jam'iyyar adawa a Turkiyya ta yi gagarumar nasara a zaɓen magajin birnin Istanbul mai tattare da matsaloli. Wannan nasarar wata babbar koma baya ce ga shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan.
To nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Baba Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.